Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Alheri Grace Abdu da masu sauraron abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 13 ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugabannin Afirka sama da 40 ne za su halarci taron kwanaki uku da za a fara yau a birnin Washington yayin da Amurka ke kokarin ƙara tasirinta a wannan nahiyar wanda muhimmancin ta ke karuwa a duniya. Shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki sun jaddada niyyarsu ta ci gaba da goyon bayan Ukraine jiya Litinin tare da alƙawarin samar da kayan aikin soji da Ukraine ke bukata na kare kanta daga cin zalin Rasha. Kana gwamnatin Amurka za ta sake maido da wata hukuma da nufin taimakawa ƴan Sirani su iya zama a Amurka ta wajen koyon harshe da horas da ma'aikata da kuma samun ilimin harkokin kuɗi.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya kwararru a fannin siyasar ƙasa da ƙasa sun fara tsokaci akan babban taron Amurka da shugabannin Afirka da za a fara yau Talata a birnin Washington DC.
Ko ba mu da martabar da za a iya yanzu magana da mu ɗaya da ɗaya ne ko kuma shugabannin sun riga sun sayar da darajar da ake ganin su da ita? Saboda haka wannan shi ne tambayar da kamata mu yi kanmu.
Muna kuma tafa da hira ta musamman da uwar gidan shugaban Nijar Khadija Bazoum da ke halartar babban taron Amurka da shugabannin Afirka. Bayan rahotannin da muke dauke da su, haka kuma kamar kowace ranar Talata muna tafa da shirin kafa mai wuya wanda Aliyu Mustafan Sokoto zai kawo mana, amma in sai a gyara zama a fara sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugabannin Afirka sama da 40 ne za su halarci taron kwanaki uku wanda za a fara yau a birnin Washington yayin da Amurka ke kokarin ƙara tasirinta a wannan nahiyar wadda muhimmancin ta ke karuwa a duniya. Bayanai da wasu manyan jami'an Amurka suka yi sun nuna ƙwararren bambance-bambance tsakanin yadda Amurka ke bullo wa harkar kasuwanci a Afirka da salon babban abokiyar gasarta ta fuskar tattalin arziki wato China. Mataimakin sakataren harkokin cinikayyar Amurka Aaron Venka Taraman ya gaya wa 'yan jarida a wata hira da suka yi kwanan nan cewa kamfanonin Amurka za su yi harkoki mafiya kyau a Afirka saboda gwamnati ba ta da iko da su.
They are in Africa not because the US government tells them to do so or allows them to do so, but because they recognize.
Beta Karaman yace ba sun je Afirka ne saboda gwamnatin Amurka na gaya musu su je ko kuma su amince su je ba, amma saboda sun lura cewa a matsayin su na masu hannun jari da fasaha kuma masu zaman kansu, irin bunƙasar da Afirka za ta yi cikin gwamman shekaru masu zuwa ya sa nahiyar ta zama wurin da ya dace a yi harkar kasuwanci muddin kana so a dama da kai a duniya kuma ka goge. Kuma hakan zai sa kasuwancin su na haɗin gwiwa ya ɗore ya kuma zama mai haifar da ƙwararren alfanu na lokaci mai tsawo. A nata bayanin, Camille Richardson, jami'ar inganta karɓuwar Amurka a kasuwannin Afirka da kuma harkokin kasuwanci na haɗin gwiwa da Afirka, ta ce nahiyar na daɗa zama mai sauyawa bisa ga buƙata kuma wuri mai daɗin yin kasuwanci.
But I would say that perhaps one of the largest barriers to trade and investment is the lack of physical infrastructure, and it's.
Tace abin da zan ce shine watakila ɗaya daga cikin shingaye mafiya girma da cinikayya da saka jari a Afirka shine rashin madafun harkokin yau da kullum, kuma wannan na ɗaya daga cikin abubuwa da gwamnatin Biden za ta fi mai da hankali a kansu. Richardson ta ci gaba da cewa za mu riƙa yin shelan manyan yarjejeniyoyi da aka cima a kai a kai, muna so a yi sha'awa da ɗokin bi, muna so zukata da tunanin mutane su koma kai ta yadda lallai za su saka jari a wurin sabon kasuwancin haɗin gwiwa da Afirka, kuma za a ji wata sanarwa ta shirin ɗaukar mataki daga wajen shugaban ƙasa a ƙarshen wannan babban taron. Abin da zan ce kenan kawai, yanzu sai a jira zuwa ranar da za a ji wannan sanarwa. Shugabannin kungiyar ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki sun jaddada niyyarsu ta ci gaba da goyon bayan Ukraine jiya Litinin tare da alƙawarin samar da kayan aikin soji da Ukraine ke bukata na kare kanta daga cin zalin Rasha. a cikin sanarwar da fada White House ta fitar kungiyar kasashen na G7 ta ce ci gaba da kai hare-haren da Rasha ke yi kan muhimman cibiyoyin jin dadin rayuwa al'umma kamar cibiyoyin samar da wuta da ruwa a dubbiranan kasar Ukraine rashin imani ne sanarwar ta bayyana waɗannan hare-hare a matsayin laifukan yaki ta kuma kushe waɗanda suke samar da kayan aikin wannan yakin da ya sabawa duka Jiya Litinin kasar Iran ta aiwatar da hukuncin kisan gilla na biyu kan wani da aka alakanta da zanga-zangar gamagari da aka fara a kasar tun watan Satumba bayan mutuwar wata mace da ƴan sandan da'a na kasar suka tsare sabili da rashin rufe jikinta da hijabi kamfanin dillancin labarai na Mizan da ke karkashin ma'aikatar shari'a ya ce an kashe Majireza Ranabad ne ta hanyar rataya kan wata kugiyar gini a birnin Mashhad domin ya zama izna ga saura ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi alawa dai da kashe Ranabad to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
Anjima kadan alheri za ta sake dawowa da labarai amma kafin nan za mu fara kawo muku rahotonmu na farko daga Najeriya Kwararru a fannin siyasar ƙasa da ƙasa da masana harkokin zamantakewar ɗan adam na tafka muhawara akan babban taron Amurka da shugabannin Afirka a daidai lokacin da ake harama fara taron a safiyar Talata nan a birnin Washington DC sai dai masanin harkokin siyasa da gudanar da mulki kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk BB Faruk ya ce yana ganin akwai abun dubawa a yadda ƙasashen Turai ke gayyatar shugabannin na Afirka kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakilin Madina Dauda ta aika mana daga Abuja
mun fahimta akan wannan taro shine ya zama ne cewa kwanan nan ko kuma shekarun nan da na dan baya da suka wuce shugabannin Afirka kowane babban mai arziki a duniya kasar da take da arziki sai kawai ta kira wasu kamar ƴan yara ta gaya musu abin da take so ba ma tare ta bi su ɗaya-ɗaya da martaba su da girmama su ba kan ga an yi a China na jin an yi a Faransa na jin an yi a Ingila yanzu America ta yi ko ba mu da martabar da za a iya yanzu magana da mu ɗaya-ɗaya ne ko kuma shugaban wannan sun riga sun sayar da darajar da ake ganin su da ita saboda haka wannan shine tambayar da ya kamata mu yi wa kanmu
shi ma kwadarre a harkokin kasuwanci da dangantaka na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati yace wannan irin taro abu ne da ke nuni cewa ana zawarcin nahiyar ne saboda irin arzikin da Allah ya yi mata
muna da jama'a sama da kusan biliyan 1 kuma ana ganin cewa kasuwan gobe tana nan a nahiyar Afirka in ka dubi ma'adanai Allah ya albarkaci nahiyar Afirka da ma'adanai ya Allah iskan gas man fetur gwal ne azurfa ne tagulla ne akwai wani abu da ake amfani da shi na yin batir din salula ne batir din hutocila ne batir din mota ne da irin waɗannan ababe da suke amfani da batir ana kiran shi lithium Allah ya albarkaci nahiyar Afirka da irin waɗannan ma'adanan
amma ga masanin harkokin diplomasiya da siyasar ƙasa da ƙasa kuma jami'in horar da ƴan majalisar Afirka da ke Abuja Farfesa Usman Muhammad ya ce duk ba a nan gizo ke saka ba
na ɗaya shugabannin nan su tabbatar da cewa sun gaya wa Amerika hasala fada da take nan da can ba nata bane babu shakka fadan nan ma da muke gani ana yi tsakanin Russia da Ukraine Afirka ta wahala Macky Sall shugaban ƙasan Senegal shi kadai ya dau jirgi yana shugaban ƙasan ECOWAS ya je magana da yawunsu kasashe 54 a ECOWAS kowa ya san haka ya je ya gaya wa shugaban kasar Russia cewa a sassauta wannan al'amari domin mu samu abincin da ke fitowa daga Ukraine to kin ga anan ai akwai abun kunya
a sakonsa na maraba shugaban Amurka Joe Biden ya ce yana fatan yin aiki tare da gwamnatocin Afirka kungiyoyin jama'a al'ummomi da kamfanoni masu zaman kansu don ci gaba da karfafa ra'ayi game da makomar dangantakar Amurka da Afirka Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Haka da Madina Dauda da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga alheri dauke da kashi na biyu na labaran duniya
Gwamnatin Amurka za ta sake maido da wata hukuma da nufin taimakawa 'yan Tirani su iya zama a Amurka ta wajen koyon harshe da horar da ma'aikata da kuma samun ilimin harkokin kuɗi. Wannan zai taimaki sabbin shiga ƙasar da suka shigo ta hanyar da doka ta ayyana, bisa ga cewa Brandon Preloga, mai ba shugaban ƙasa shawarwari na musamman kan kare bakin haure da ayyukan jin kai na fadar White House a wata hira da murya Amurka. Shugaba Joe Biden ya sanar da maido da hukumar ne ta wani umarnin shugaban ƙasa a watan Afrilu shekara ta 2021. An kaddamar da shirin ne a shekara ta 2014 ƙarƙashin gwamnatin Obama, amma tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da shi. Daga ƙarshe, dan wasan ƙwallon ƙafa na Rio de Janeiro, Pele, yana ƙara murmurewa bayan an kwantar da shi a asibiti domin jinya sakamakon kamuwa da cutar COVID-19. Likitoci a asibitin Albert Einstein sun faɗa a wata sanarwa jiya Litinin cewa Pele yana sane da abin da yake ciki, kuma gababuwan jikinsa suna aiki da kyau. Sai dai likitoci ba su san ran da za a sallame shi daga asibitin ba. Ana kuma yi wa ɗan wasan ƙwallon ƙafar guda ɗaya tilo da ya lashe wasan cin kofin duniya har sau uku gashin ƙashi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, uwar gidan shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Khadija Bazoum ta dora alhakin koma bayan iyali da talauci tsakanin mata da rashin ilimi. Ta kuma bayyana yunkurin da gwamnatin ƙasar ke yi na cike wannan gibin, yayin da take kira ga masu halin baiwa su ba da gudunmawa a wannan yunkuri. A hirarta da muryar Amurka, uwar gidan shugaban jamhuriyar Nijar ta ce irin wannan taron da Amurka ta kira dama ce ta neman guraba ga mata da matasa da nufin inganta rayuwarsu da kuma gina ƙasa.
Ni dai abin da dai nake son dama da nake son kamar an hannu da shuni, abin da nake so gare su kullum muna in na samu wanda muke hira da su, muhimmancin dai bisa makarantar zuwa karatun yara 'yan mata, wanda shi ne babbacin da wannan shi ne zai taimaka muna a ƙasa, kuma zai yaƙi da talauci, kuma zai yaƙi hallo da yawan yara wanda ba su da aiki. Ba yawan yaran ba ma kaɗai ne matsala a Nijar, yara da ba su da aiki. Yau ko ƙasa tana da yawa, in kowa yana da aikin shi kin ga babu matsala, amma yanzu cikin gida guda zaki samu mace tana da yara 6-7, zaki samu guda ne mai zuwa boko, sauran suna cikin titi suna yawo. To wanda suke nan suna yawon nan ko dole ne su shiga wani hali, su shiga wani abin da baka so, kuma dole ne ba dan su ma suna son ba ne. Wata rana da shi yana sa mutum ya je ya wani abin da bai kamata ba. Kenan ni fata na a Nijar a samu a sa mata alaƙa su shiga makaranta na boko don su koyi ilimi, kuma su samu sa'a na zuwa ƙasashen waje su yi karatu, manya-manyan karatu wanda kamar maza irin wanda maza suke.
Matasa da dama akan faɗi cewa abin da yake kawo ka shi ne zaman kashe wando ne a yi, bai san ko kuna da irin wannan matsala a jamhuriyar ne don kuna da ita kuma ya kuke kokarin shawo kanta.
Lalle muna da wannan babban matsala ce. Ina tsaman matsala na yara samari matasa, ina tsammani ya hima na mata a Nijar don matasa da yawa ba su da abin yi. Akwai matasa wanda suke da su karatu masu ƙarima babu aiki, balle da wanda ba su yi karatu ba. Matasa suna da yawa lokacin gona ne, waɗansu suke ma iyayensu aiki bayan shi kuma suna nan sai zaman kashe wando yadda ke kawai. Kuma wanda aiki babban matsala ce a Nijar, ya kamata gurinmu dai mu samu mu buɗe wurare kamar santar-santar haka na farmasiyon inda za a makoya ma yara aikin hannu don su tatsun je su shiga wata rayuwa, tunda shi ne zaman nan na banza na kashe wando shi ne yake sa su wata ran shaye-shaye, wata ran su je su yi sata, wata ran a ɗauke su ma a daina su wani wuri can a sa su wani aiki da ba wani abu suke samu ciki ba, wanda suke sa su suke amfani, su kuma suna cikin wahala. Kenan dole harka matasa a cikin Nijar, kuma tubarakallah matasa rabin population kamar rabin su duka matasa ne kamar rabin mu duk yara ne masu shekara 15
haka
kina yara su yi yawa a Niger idan wannan babban matsala ce ta yi mata
haka akwai aiki
akwai babban aiki to kuma muna roƙo kuma Allah ya ka muna ɗan hannu da shuni su zo su ji tausan mu su ga abin da muke yi don su kawo mana taimako mu mai samu yaran don mu samu musu aikin hannu sana'a ne da za su yi wanda shi ne zai raba su da duk wannan abu kowannan zuwa kamar wani wajen zuwa Boko Haram da ne duk wannan rashin aiki yake samu yara in dai yaro yana da aiki ba zai ma suna da wani zuwa wajen wani yaki wani abu me ya daɗin yaki kawai yara ne muke gani suna zaune yau da gobe ba su da ma abin da za su dala komi ba su da lakaci kenan sai a zo a jawo hankalinsu a kai su wani wuri a ce an ga abin da za a ba ga abin da za a mun an da su a wanke musu kwalwarsu su kenan shi kenan din su zama cikin harakan Boko Haram da harakan sace-sace kenan lallai wanga babban matsala ce ta matasa da ba su da aiki yau a Niger kuma muna fata Allah ya buɗe mana hanyar da za mu iya yi ma matasa wani abu a Niger.
Uwar gidan shugaban kasar jamhuriyar Nijar Khadija Bazoum kenan a hirarta da Alheri Grace Abdu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,500 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafinmu na yanar gizo boahausa.com don sake jin wannan shiri ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata. A nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 12 na dare da minti 16. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Saka mai wuya. Shin 'yan siyasa suna taimakawa wajen kawo rashin jituwa na addini a harkokin yau da kullum a Najeriya? Jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya da ke ci gaba da duba dalilan da yasa ake samun rashin fahimtar juna a wani lokaci har da rikita tsakanin musulmi da kiristoci a Najeriya musamman yanzu da yake siyasa ta kankama an kuma ta sanwa harkokin zaɓe. Kuma idan an jinjina abin shin gwamnati tana da laifi wajen kasa kawo fahimtar juna tsakanin wannan bangarorin biyu kuma da yake gwamnatin Buhari tana zuwa ƙarshe ya za a auna ƙoƙarinta wajen kawo fahimtar juna ɗin?
Sunana Abdullahi Bala Lau, shugaban ƙungiyar jama'atu Exalted Gida Kwaita Mutu Sunna.
Ta'addanci ne akai akan ɗaya daga cikin maluma na sunna a wannan ƙasa, Sheikh Goni Ansani. Muna addu'a Allah ya gafarta mishi. Yau da malamin addinin Kirista ne aka yi wa wannan da ƙasar nan ta ɗauki wani irin salo musamman ma a samu waɗanda suka yi kisan su zamanto ba 'yan addininsu ba. Wannan ta'addanci ne da ya kamata kowa ya yi magana. Adalci ne idan aka taɓa hatta wanda ba musulmi ba in aka yi mishi irin wannan ta'addanci ba za mu shiru ba, za mu fito mu ce ba a kyauta ba. To ina sauran maluman addinin Kirista waɗanda suke cewa ƙasar nan suna neman a yi adalci, gashi an yi ta'addanci akan musulmi ba su ce komai ba. Ya kamata ina sauran malaman ƙungiyoyi daban-daban kowa ya fito ya yi magana ya nuna Allah wadai da abin da aka yi. Duk wanda aka taba in an mishi rashin adalci, an yi zalunci, an mishi ta'addanci, kowa ya fito ya nuna kuma ya goyi bayan a ɗauki mataki don kare faruwar gaba.
Wannan suna cikin abubuwan da za mu duba a yau a wannan haura da muke ci gaba da sauraro ana yi tsakanin Sheikh Bashir Adamu Aliyu da ke wakiltar Majalisar Musulmi ta Najeriya da kuma Evangelist Musa Misal mai wakiltar Ƙungiyar Kiristocin Najeriya wato CAM. To malamai, sai ku ja mu je.
Kana masana an ce 'yan siyasa sun kutsa cikin addinai da nan. Suna amfani da kuɗi, suna amfani da siyasa, suna amfani da dukiya da sauransu wajen kayar da cewa da kuɗi da siyasa suna taimakawa wajen canja aƙidojin malaman duka da Kirista da Musulmi duka.
Suna ƙoƙarin shigowa. Shi ne abin da ni nake magana a kai cewa mu shugabanni na addini mu wuce gaba mu ga cewa abin da muka gamsuwa ba daidai ba ne komai kuɗin mutum komai son zuciyarsa. Kar a taya shi akan abin da yake ba daidai ba. Muna zaune lafiya game ya faɗa. Ya tashi cikin Fulani ya yi shaɗi ya yi kaza ya yi kaza ya san mutuncinsu ya san karamcinsu. Amma yanzu an zo an shiga an fita an raba tsakaninmu. Kaga mu za mu kashe wannan gobarar ba kunna ta ba. Sannan na biyu mu yadda cewa siyasar nan siyasa ce ba wannan ba, ko dai tabi addini ko kuma ka ta shigo cikin harkar addini. In muka kyale siyasa duk da mun gamsuta da matsalolinta, me ya kwanta samu sai ce daga addini muka koma muka kyale sai ta addinin ta mai da shi sai yanzu take so, to mun kakkara izawuta kenan.
Malam Musa Mr. Me laifin gwamnati cikin wannan rikita na addini?
So, na farko ni laifin da zan ba ma gwamnati shine wannan gwamnatin da ta shigo bata ba ma addinan nan mutunci ba.
Muhimmanci.
Bata ba ta muhimmanci na garin cewa tana da gagarumin gudunmawa da za ta ba da zaman lafiya a kasar nan ba. Sai gwamnati ta iya kokari ta nesanta addini da gwamnati. Misali zan baka a lokacin da aka yi gwamnatoci a baya. Shugabanni da suka yi a baya sukan tuntubi al'umma na addini. Akwai abubuwa da suke faruwa ku zo mu zauna. Menene za mu yi? Kamar su Sardauna har zuwa wanda suka zo bayan su. Amma yanzu wannan gwamnatin da ta zo ta daga 2015 zuwa yau. Nesanta ma addini dai da gwamnati. Domin suna ganin kamar cewa an yi amfani da addini domin a cimma wani buri. Amma wanda kuma ya zama ba daidai bane a wurin su. Babu yadda za ka yi rayuwa a Najeriya yanzu ba ta kwana na dawo daga Jordan. Jordan kasa ce wadda na je na gani wanda ya bukaci 'yan Najeriya su je su yi koyi da su.
Yes,
sabida idan ka je ka Kristoci 5% ne. Amma na ana ba su hakokinsu. Wanda ma wadda suka
zama. Kamar me ake musu?
To wanda suka zama kamar wanda ya zama prime minister ko wanda ya zama na uku cikin gwamnati.
Kristali.
To amma 5% ne su fa ka duba. 95 duka musulmi ne. Amma biyar. To wannan adalci kenan. To a wannan gurin ne na kwatanta da na duba mizani ko sati biyu
ban yi ba. Gwamnatin Buhari akwai kowa, akwai Kirista, akwai Musulmi.
Wannan zancen maganan gwamnatin Buhari ya akwai Kirista, akwai Musulmi, wannan zance ne. Idan ka duba yanzu kama arewa to mu ka sa mizani a arewa Kristoci nawa suke cikin gwamnatin Buhari. Sai ka duba mutanen da suke cikin gwamnatin Buhari.
Musulmi
sun fi yawa. Idan adalci za a yi kuma a yi gaskiya, to akwai jihohin da suka zamanto Kristoci su ne majority.
Amma ba ka ji jihohinsu suka zaɓo su su wakiltar.
To yanzu kamar ma mu ɗauka deputy speaker da aka bara Plateau. Plateau kan suwa suka fi yawan Kristoci.
Yawa.
Suwa ne suka fi yawa a wurin.
Eh, lokacin da
Kristoci ne, amma aka ɗauko musulmi aka ba shi deputy speaker.
Lokacin da aka ba Lalon shugabancin campaign ɗin Tinubu. Sai ana ta cewa don Krista ne don yana Krista aka ba.
Wannan kuma wannan iya cin hatsi ne irin na APC. Domin 'yan siyasa sun kalla ruwa ta kare maɗankada sauran ta ci wutsiyarta. Ba su da wani abin da za su iya yi bari su ɗauko Lalun da yake shi kuma dama shi gaho ne ya nemi mulki bai samu ba to sun neme shi bari su ɗora shi a wannan gurin su tsanada masa zuciyarsa. Amma na mu a matsayinmu na Kristoci. Matsayarmu guda ɗaya ne maganan muslim ticket ba mu yadda da shi ba domin ba za ta karbu ba.
Bari ba engineer ba shi na san kana.
To kamar da faɗa ne dai wani harka ce ta siyasa ba ta addini ba. To da haka dole ne latsantawa addini a bata tsakanin 'yan siyasa in sun yi daidai sai kusa.
Amma kuma ba yana shafar mutane da musulmi da
kawai. Ina kawo shi da nake magana akan cewa mu shugabannin addini mu tsaya akan abin da yake daidai. Sannan kamar yadda kai ka sani a littafin ka mai tsarki din kake magana akan sa. Akwai maganar cewa kar kai kana naka laifin kar ka hango na wani. Yaya Kirista suke da musulmi a tsakaninmu adadin cicoci da ake da su a south in ka tattara su gaba daya ka kwatanta su da cicoci da su a jihar Kano kawai ka gani ma'ana mu musulmi kamar da ka faɗa 95%
a Jordan
saboda musulmi a koda yaushe addinin sa ya masa umarni da cewa kada ya yarda zalunci gaba da yake da wani ya sa ya zalunci shi yasa muke ƙoƙarin kwatantawa matsalar da ake samu kamar da na faɗa ne a koma ga karantarwa addini. Da haka abinda wasu ɗaya ku suke yi wannan ba za a taɓa koyarwa ba a cikin musulmi a kwanciyar akwai masu kuskure amma shugabanni Kirista jagoron Kirista magana ta gaskiya ga gani ya kamata ku ƙara danne harshenku ku ƙara danne mutanenku yanzu wannan matsala an riga an yi ta yanzu ko an canza ko ba a canza ba an riga an sanya rashin
kana jin mutane Kiristoci sun fi magana fiye da musulmi in abubuwa sun faru ko a social media
a sun fi magana wanda ba za ta sanya rai ba misali yanzu abin da ya faru ka kaddarta yanzu wani babban fasto ne a tsakiya
ko da Musa zai so
ko da aka ce Musa a wannan mara lafiya wannan ba shek da aka ce a Yobe ka kaddarta a ce wani soja ne Bahaushe musulmi ko dan arewa musulmi ya kashe babban fasto a Enugu ko a Anambra abinda zai faru fa shine kafin ma mai magana tukunna kafin a je ko ina zaka ji an afkawa mutanen mu da suke zo ba su gani ba sannan kuma an aka tashi mai wankon kuma su waye da suke jagorori su fito su ya fa wutar ruwa sai su kyale kuma su tunzura yanzu abin da ya faru da irin wannan fajanar na soja yana kan hanya bai ji bai gani ba yazo tara ana fitina kawai daga tarewa yayi identify kansa
ne wanda
kashe a Plato aka kashe shi aka jifa a cikin rally da aka zo za a ciro shi mutanen garin suka yi tarayya mutanen garin wani addini suke tarayya akan cewa ba za a hako ba bayan hako sai aka samu ta uku ɗaya daga cikin su a cikin sita mutanen an hana kasu a ciki amma duk da haka kaji musulmi daya ya fito ya ce ya tunzura musulmi akan kirista a'a abin da nake cewa kenan wannan gabar nake magana ba wai ta yan siyasa ba yan siyasa din da muke sun mai ba ne
na tabbata ma da Musa zai sai ba
to Mala Aliyu ina son kawo zancen abin da ya faru da ba almajiran Sheikh Tahir Bauchi
yawa
a an ga mauludi sun kama hanya za su koma
a Bauchi kenan
a Jos aka je aka kashe sojojin kusan mutum 20 da wani abu ko 30 ni ne mutum na farko da na fito a jaridu na condemning ne maganan cewa wannan kisa da aka yi zalunci ne saboda matafi da yake bisa kan hanya bai kamata a afkar masa fa ni na sarra da inda na sha da zagi a matsayina
daga gurin wa
daga cikin yan uwana
kristoci
to amma me yasa su musulmai ba za su yi koyi da irin wannan ba abubuwa da dama in banda sarkin musulmi da yake daukan wannan irin
matsayi
a matsayinsa na shugaba kuma shi ya san irin dangantaka da kuma irin son zaman zumunci da yake so ayi a
amma sarakunan mu na arewa kana ganin sun cika yin shiru game da abubuwan addinin nan to
sarakunan mu na arewa gabaki daya a aljihun gwamnati suke domin yau idan ba sarake yayi magana za a cire shi a sarauta
sai tsoron kujera sai yake
tsoron kujerarsa take to amma mutanen da ba su da kujera su ne mutane malamai da fasoci wanda ne ya kamata su ne ko kai gwamna ne ko kai shugaban kasa ne duk matsayinka ka ce Allah ya ce kuma gaskiya ka fito ka fade ta amma duka yawanci kaci 77 da malaman mu da fastocin mu sun shiga cikin aljihun gwamnati
mun zo kashi abin da ke son karkare da shi ina son kowanne ku bani abubuwa uku da yake jin in an yi su za a hada kawo nan musulmi da kristocin kasar nan
su jama'an ne muke zuwa ƙarshen wannan kashi na kusan ƙarshe in Allah ya kama rana wacce za mu kawo muku kashin ƙarshe na wannan muhawara din wanda kuma a lokacin ne muke fatar mu ji shin tsakanin musulmi da kristoci suwa suka fi yaya ta matsayin su a harkokin social media wato a kafofin watsa labarai ko sadarwa na zamani da ake da su kuma wa ya fi baki domin an ce doki mai baki ya fi gudu sannan kuma wacce rawa za mu ce matarakunan gargajiya suna takawa wajen kawo fahimta ko rashin fahimta ta addinanci a cikin mutanen wannan ƙasa ta Najeriya baya da baya haka masu muhawara nan za su gaya mana matakai uku da suke jin za a iya ɗauka domin a kawo ƙarshen wannan rashin jituwa tsakanin manyan addinan Najeriya yanzu a madadin su baƙin namu wato Sheikh Bashir Adamu Aliyu da kuma Evangelist Musa Misal tare da Nasiru Adamu Likaya da ya taimaka wajen gayyato mana su a wannan muhawara Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington DC muna fatan mun ban kula ni lafiya sai jima
madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
Shugabannin Afirka sama da 40 ne za su halarci taron kwanaki uku wanda za a fara yau a birnin Washington yayin da Amurka ke kokarin ƙara tasirinta a wannan nahiyar wadda muhimmancin ta ke karuwa a duniya. Bayanai da wasu manyan jami'an Amurka suka yi sun nuna ƙwararan bambance-bambance tsakanin yadda Amurka ke kullo wa harkar kasuwanci a Afirka da salon babban abokiyar gasar ta ta fuskar tattalin arziki wato China.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu dawo muku da wani sabon shiri da zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin 'yan ƙasa da hukuma. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdi da tsaya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Babala da na shirya kuma na gabatar daga Washington DC ke cewa salamu alaikum.